cewa tsammaninka ga rahamar wanda ba ka masa biyayya mana kautata tsammani ga jin kan wanda kai baka yi mishi biyayya, wannan yana daga cikin tadewa da kuma wauta. Mana ta yaya mutum zai dinga cewa yana saba ma Allah kuma yana tsammani rahamar Allah? A duk wannan alama ce ta tadewa kuma alama ce ta wauta. Mana yana baya biyayya ga Allah kuma yana tsammani rahamar Allah. Kamar yanzu ne a ce Fir'auna yana tsammanin rahamar Allah, alhali ya saba ma Allah, ya ƙi bin umarnin Allah. Ce to wannan alama ce ta tacewa, alama ce kuma ta wauta. Wa qala ba'dhu ulama, wasu malamai suka ce man qata'a 'adwan minka fid dunya bi sariqati thalathati dirahim la ta'mana an takuna 'uqubatuhu fil akhirati nahwa hadha. Cewa duk wanda yasa aka yanke ma gabarka a duniya saboda sakar abin da ya kai imanin dirhami uku, to kada ba ka amince cewa hukubar ta a lahira ta zama daidai da haka. Mana hukubar Allah da zai ma bawa a duniya ba ta hana kuma ya samu wata hukubar a lahira, daidai kawai rahamar Allah ne ya so. Shi yasa bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan hukuba ta sakar, Allah ya raba da wata aya, Allah ya ce wa sariqu wa sariqatu faqtahu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wa Allahu azizun hakim faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Ya Allah ya ce alam ta'lam anna Allaha yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Mana Allah yana azabtar da wanda ya so kuma ya yi jinƙai ga wanda ya so. Haka ko da a ce da wannan hukumar da aka yi a duniya tana iya yiwuwa kuma akwai wata hukumar da take jiran bawa ranar tashi alƙiyama, yana iya komai ya sami da Allah madaukakin sarki Allah ya yafe ma, da haka Allah yana iya yafe ma. Waqila lil Hasan, an gaya wa Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai cewa araka tawilan wuka, wani ya ce na ga kai Hasan al-Basri kana yawaita kuka, mana kana yawaita zubar da hawaye. Faƙala, sai ya ce wallahi a ƙafu an yi tsarafani wa layi bani, tsorona shi ne kada Allah ya jefa ni cikin azabarsa kuma wannan bai dame ba. To kaga yana nuna cewa kuma da ba ka tsina sun san cewa akwai rahamar Allah, amma duk da haka suna tsoron azaba. Shi ya sa da kwaɗayi rahamar Allah da tsoron azaba kamar fuka-fuki ne guda biyu masu in ka zo da jirgin sama yanzu in yana da fuka-fuki biyu bai san wahalar tashi, amma ka katse ma jirgin sama fuka-fuki ɗaya ka ce tashi da fuka-fuki ɗaya yana yiwuwa? Ba zai yiwuwa. To haka waɗannan abubuwan guda biyu suke, ma'ana imani baya tabbata sai in kana tsoron azabar Allah kuma kana kwaɗayin rahama. Yadda ake cewa al-khawfu wa raja janahai al-tayr, kamar fuka-fukin tsuntsu ne, duk tsuntsun da kace tashi da fuka-fuki ɗaya ko da zai iya tashi da guda ɗaya zai wahala zai ga dabaita. To haka ne al-khawfu wa raja, don haka dole bawa yana so imanin sa ya karbaba sai ya haka guda biyu, yana kwaɗayin rahamar Allah kuma a wani ɓangaren yana tsoron azaba. Don haka mutum ba zai zo ya ce haka kawai shi ya raja ga duka rahamar Allah ba alhalin yana samu, ko kuma ya ɗeba ƙauna daga rahamar Allah ba, dole sai ya haka guda biyu, yana tsoron azabar Allah kuma yana kwaɗayin rahamar a lokaci ɗaya. To shi yasa Hasan al-Basri da aka tambaye shi cewa yana yawan kuka yake cewa wallahi tsoro nake ji kada Allah ya jefa ni cikin azabarsa kuma wannan bai dami Allah ba, ana dan Allah ya azabtar da ɗaya daga cikin bayinsa wannan ba komai bane a wajen Allah, duk da yake ba zai ma'ana ƙara Allah da komai ba. Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum, mai Allah zai aikata da azabar ku in shakartum wa amantum, ma'ana in har kun ba da gaskiya kuma kun gode masa. Haka nan kun ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum, to Allah ba ga jin sarki bai damu ba da ma'ana kabarcewa da kuke yi in ba dan kiran shi da kuke yi ba. Da haka laifin masu laifi bai rikon Allah da komai, kuma biyayyar masu biyayya ba ta karan Allah da komai. Haka Allah madaukakin sarki bai buƙatar biyayyar masu biyayya, kuma sakon masu sako wannan bai da kan Allah da komai. Mana shi Allah shine ma'anar ruwan gani, Allah mawadaci ne. Da haka sakon ne sako wannan baya rage ma Allah komai a mutuntsa. Ko biyayya mai biyayya ba ta ƙara ma Allah komai, domin kuwa ba komai bane a wajen Allah aiki ne na bayi. Duk wanda ya yi biyayya waye ma, wa za a ma sakamako? Shi za a ma. Haka wannan ba zai koma ga Allah. Haka duk wanda ya yi shi ne Allah ya ce man amila salihan fali nafsi. Bai ce falillah. Man amila salihan fali nafsi. Wanda ya yi aiki na farai kansa ya ma. Wa man asaa fa alayka. Wanda ya yi munanta kuma shi ma kansa ya ma. Haka wannan baya da alaka da mahaliccin mu. Domin ya halicce mu ba dan yana bukatar komai a wajen mu ba. Allah yake ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah bai bukatar komai, yace ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ku ne kuke da bukata a wajen Allah, amma bai da bukatar. Wallahu huwa al-ghaniyyul halim. Allah shine mawadaci wanda yake abun godiya. Kaga Allah bai bukatar mutane. Bai bukatar bayin sa, su suke da bukata a wajen shi. Shine ma'anar Allahu samad. Allah shi ne ake neman bukata a wajen sa, amma baya bukatar wani abu a wajen mutane. To wa kana yaqulu, haka nan Hasan al-Basri yana cewa inna qauman al-hadhum amaniyul maghfira hatta faraju min ad-dunya bi ghairi tawbati yaqulu ahaduhum li anni ufinu dhanna bi rabbi wa kadhaba law ahsana dhanna la ahsana al-amal. Hassan al-Basri yana cewa akwai wasu mutane wanda ma'ana dogon buri na gafarar Allah ya shagaltar da su har suka fita daga duniya ba tare da sun tuba ba. Su suna ganin ba sai sun tuba ba, da haka shi yana ganin ya wuce tuba, saboda rahmar Allah ta yi faɗi da yawa. Ma'ana za ta mamaye bayi gaba ɗaya, ma har a nemi a samu tana da surplus. Shi ne cewa akwai ruwan da ma da ana buƙatar sai an cika da wasu. Da haka shi ba zai tuba ba daga laifi, har ya fita a duniya yana mai laifi bai tuba ba. Ma'ana saboda ne, saboda ya sa buri a rahmar Allah. Hasan al-Basri ya ce sai ka samu ɗayansu yana cewa in ka masa magana sai ce ai yana da kyau ka kyautata zato ga Allah, kana ne ko baka tuba ba. Alhalin Allah ya san da haka yake cewa ya ayyuhan ladina amanu tubu ila Allah, umarni ai. Yace ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi tuba ku koma zuwa ga Allah. Sai dai shi ba zai tuba ba, kaga ya saba ma Allah daga farko ke. Haka nan Allah yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Ma'ana ku yi tuba ga Allah madaukakin sarki, dokokin ku ya kunu ne. Wa tubu ila Allah jami'an la'allakum tuflihun. To za ku zama to cikin masu samun tsira da rabo. To shi wanda yake a rahmar Allah ta yi yawa ba sai an tuba ba. Na ga ko da san da zai tafi da Allah ta yi yawa a wani bangare na rahama da aka ajiye mai ibada. Ya ga ko da ga Allah. Sai Hasan al-Basri ya ce to duk wanda ya faɗa haka ya yi ƙarya. Domin da ya kyautata zato da Allah da ya kyautata aiki. Mana duk wanda ya kyautata zato ga Allah to zai kyautata aiki sai. Domin kyakkyawan aiki shine zai sa ya kyautata tsammani ga Allah. Ba mummunan aiki ba. Yanzu kamar misali mutumin da yake tsammanin wani ya mishi wani abu na kyautatawa, me yake masa? Biyayya da kyautatawa ko wani abu ne wanda yake a hankalce ma ka kalle shi haka. Ma'ana ba zai yiwu a ce akwai wani mutum wanda yake mai tallafa ma mutane ba, ya zo haka kawai ya samu wanda yake tsine mishi kyautatawa. Sai dai ya kai ƙarfin imani da ya kai inda yake. Ko? Amma ka kawai yana tara mutane na cin da su kai kana tsine masa, zai dinga kyautatawa ne ga waɗanda suke masa biyayya. Amma da suke saba masa baya masa biyayya, baya kyautatawa. To Allah maɗaukakin sarki kuma ya wuce misali. Wa sa'ala rajulun al-Hasan, wani mutum ya sake tambaya Hasan al-Basri, fa qala ya kira Abu Sa'id, kaifa tasna'u bi mujalasati aqwamin يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فقال والله لأن تصعب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصعب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. An tambayi Hassan al-Basri cewa menene shawararka, me ra'ayinka akan zama da mutane waɗanda kullun tsoratar da mutane suke, kullun ka zauna a wajensa a azabar Allah kaza, yana tsoratar da kai, yana nazarin da kai, har dai mun ji zuciyarmu kamar za ta rabu da jikinmu saboda tsoro. Haka ce, menene shawararka akan zama da waɗannan mutane, mu zauna da su ko kuma a'a mu nemi waɗanda kullun za su ce mana ai da mu kuka aikata Allah ba ko wani ba ruwan su tsoro ba, kullun a'a ce ma ai aljanna ba ta da ya rahmat Allah ko wani ba ko wata ba. Ko kamar yadda bangarori na mutane su ya za ko wasu bangare na wasu mutane, wani kaso na mutane su duk inda suka samu waɗanda suke masu biyayya gare su ba sa nuna maka bayanan azaba. Ko da haka sai su narkar da su da sabon Allah, domin su duk abin da za su za a ce muku ku je kawai ba kuma an kun neman gafara Allah da yawa. Akwai kuma wanda za ka zauna ce ma an kai ka za ba abu ka zani, to sai suka tambaye su menene matsayin zaman ba a wajen waɗanda, sai ya ce ina mai rantsuwa da Allah cewa ka aboci mutanen da za su dinga ba ka tsoro har sai ka samu aminci. Shine ya fi alkhairi fiye da ka zauna da mutanen da za su dinga amintar da kai har sai ka koma cikin tsoro. Wannan maganar shi magana ce dukkan da ta masu hankali ko kuma masana, ya ce da ka zauna da mutumin da zai dinga nuna ma ba damuwa sai daga baya damuwar ta zo, gara ka zauna da mutumin da zai dinga nuna ma cewa akwai damuwa har sai ka koma ka ji ba damuwa. Ina ba ta nan shi yasa akwai wanda duk wata nasiha da za a yi ta karantarwa, in dai akwai tsoratarwa a ciki akwai cewa kar a yi saɓan Allah, shi ba ruwan shi wannan shi ya fi so a zo a dinga gaya masa cewa a'a ai ka yi gafarar Allah tana da yawa zai yafe maka. Kuma haka mutane suka ga su a iya cewa a cikin ƙasar nan kai ne ko kashi biyu ne da ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba. Ahlus bid'a su a kodayaushe suna nuna ma cewa duk abin da kai ba ku. Ko har ma za ka iya yin wani istighfari da zai lankame dukkanin zunubanka har ya yi saura har sai ka hada da wani zunubi. Wani istighfari ne in ka yi duk wani zunubi da ka yi istighfarin ya fi ƙarfinsa, don haka sai ka ƙara haɗawa da wasu manyan zunubai kafin ya kawo abin da zai goge mai. To akwai masu zama da irin wannan, haka sai ka ga mutum ya haka da caca ne da shan giya ne da zina ne da saka da barin sallah saboda ya yi wani istighfarin da ya fi ƙarfin zunubansa. Allahu akbar, nas'alullah al-afiya. To babu wannan istighfarin, kuma istighfarin ka duba sai ka ga ba shi bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa sayyidul istighfar. Wanne ne sayyidul istighfar? Ya Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا شيء سيد الاستغفار. كما شيء ما لم الله صلى الله عليه وسلم شيء إن كان شيء سيكا حتى قوات لي بفكا كما دعوة جنشا كي سامع ننجل أسيب شيء جيوا ما صلى الله عليه وسلم ودوان دعي وانا استغفار تعرض جيوا يا سمي يكي فتا ya san kuma abin da ya kunsa. To in yayi shi wayewan gari, idan har Allah ya sa bai kai yamma ba ya mutu, ma'ana rayuwar shi ta kare, to lallai zai shiga aljanna. Haka nan wanda yayi shi da yamma ba a tashi da shi ba ya karanta shi, to yana cikin waɗanda za su shiga aljanna. Amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to istighfarin yayi karfin da zai tashi da bai ba. Saboda haka kada mutum ya dinga ganin cewa kawai ɓangare ɗaya, ya kalli ɓangaren guda biyu, domin wannan shi ne ƙololuwan daraja na bauta ga Allah. Shi ya sa daga cikin annabawan Allah manya-manya wanda suka kai ƙololuwan daraja suna haka wannan guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi bil yawm akthara min 100 mara sai da wani dai magana kuma da wannan mabawa wani laifi da yake da shi mana amma akwai wani abu da bai aikata ba wanda in ya aikata din mana bai san bai aikata ba in ya aikata shi laifi ne Allah ya yi amma duka haka magana kuma da wannan bai bar kusanci da Allah yace a rana a ini yana shinta gifari fiye da sau da to kaga inda wani mune yanzu aka gaya wa to shi ke nan sai nan ke ta aikata abin da zai aikata saboda haka kada mutum ya dinga kallon bangare da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni asafu minna ni na fiku tsoron Allah wa akhshaku ni na fiku ma'ana jin tsoron Allah na kawai kin sani saboda haka dai har tabbaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne ma'ana yana kwadayi rahamar Allah kuma yana tsoron azabar Allah to wannan shine tabbaci mafi tsira da bawa zai yi amma kan mutum ya kau bangare ne ce a ai rahamar Allah ba mai samun ka ya dai ba kauna daga rahamar Allah Allah ya ce la takna bi rahmatin kada ku dai bai kauna daga rahamar ko kuma yazo ya ce shi fa baya kaunin komai bai da tsoron komai shi ya riga ya samu rahamar Allah da aljanna Allah ya ce afa aminu makaran ba wala ya amanu makaran ba ni inda kaunin kafiru ta wanda suka kafa jinin sai ma'ana sakankance kuma so da yawa akwai mutanen da suka sakankance suke ganin cewa ba abin da zai same su domin suna cikin rahama kuma Allah madaukakin sarki ya ma'ana musanya musu ma'ana Allah ya halakar da su da ma'ana laifuffukan su to dole mutum sai ya hada waɗannan abubuwa guda biyu alkhawfu war raja'u to shine kuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithun Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa yuja'u bil rajuli yawmal qiyama za a zo da mutum ranar tashin alqiyama fayulqa fin nari sai a jefa shi a wuta fatandaqu atabu batnihi ma'ana hancin cikinsa saboda tsananin azaba sai ya dagargaje gaba daya ya zama kamar gari fayaduru fin nari kama yaduru al-ihtimaru dirahahu har sai ya kasance yana kewaya wuta kaman yanda in ka daura jaki a jikin turkensa zai dinga yawo yana kewaya shi haka to haka mutumin nan zai dinga kewayawa fayatufu bihi ahlun nar yan wuta za su zo su dinga kewayawa su da kansu suna mamakin irin azabar wannan mutum ana su ma da suke cikin azabar sun ga wata azaba da ta fita su girma to wannan ba shi bane babban ma abin hatsari babban abin da yake ba su mamaki ba azabar ba ce kadai shine abin da zai biyo baya fayaquluna sai su ce masa ya fulani ya kai wani ma asabaka me ya same ka haka alam takunta amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai kake karantar da mu abu kyakkyawa ba kuma kake hanin mu akan abu mummuna fayaqulu sai ya ce kuntu amurukum bil ma'ruf ni ne nake yin haka ina cewa ku aikata kyakkyawa wala atihi ni kuma bana aikatawa wa anhaakum 'anil munkar ina hanin ku akan mummuna wa atihi kuma ina aikatawa ana shi ne a ta'amurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum haka yana cikin babban hatsari mutum ya samu kanshi cikin masu karantarwa masu wa'azi haka wannan kujerar da kuke ganin wani ɗayan mu yazo ya zauna a kai ta mu komai hatsari wallahi gara mutum bai zan komai ba ta fi komai hatsari in mutum bai iya tsare ta ba me ya tsare ta shine abin da kace ayi kai ma ka bari abin da kace a bari karka aikata to kaga wannan ba wai kallon azabar suke yi ba suna mamaki shi wani ai shine mai zuwa gaya mana Allah ya ce annabi ya ce yau ga matsayin da ya samu kansa a ciki to kaga wannan me yake nuna ma yana nuna ma cewa azabar Allah tana ne haka akwai azabar Allah wa zakara al-imamu ahmad min hadithi abi radi qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكي فقال أف لك
فظننت يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا الى آل فلان فغلنني ركن فدرع الان مثلها من نار. امام احمد يا رويتو حديثي واتونا دغا حديث ابو رافع رضي الله عنه يتي من زال صلى الله عليه وسلم يزو تواتا بقيئة إتاكي مقبرتا كدر المدينة ينعو تواتي يزو دي دي ونقبر يزي تي تردكي معنى عندك يتكين قبر سيشي أبو رافي يتي تيوا نينا دوكا دنيك فما فيتاشي عن كلمة زال صلى الله عليه وسلم ورنان معنى مغانا القامتين تي تردكي سينا تي نيني يا من زال صلى الله عليه وسلم sai yace a'a walakin hadha qabru fulan wannan qabarin wane ne ba astuhu na aika shi sa'iyan sa'i ne mai karko zakka kaga kan mutum aje a sashi a cikin kwamitin zakka ko kwamitin masallaci na tara kudin marayu ko abinda za a tallafa ma marayu ko wadanda ba su da galihu ko mata marasa mazaji a ce an sa shi a kwamitin masallaci wani zaka ga hadda fada ma shi ba za a sa shi a kwamiti kaza ba ko to an sa shi a kwamitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace na daura shi sa'i dan ya tattaro zakka a cikin abin da yaje sai ya dauki wata wani mayafi na mira riga wacce take ma'ana ta abin nan ta fata ta fatar wani dabba sai ya boye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu haka nan da nake gaya ma an mishi tufafi da ita a cikin wuta to akwai aiki na bai shi yasa wani zaka ga an ce mishi zo ka shiga committee kaza yace ba ruwana ni dai zan taimaka amma wani yana so da karfi da yaji a sashi a committee kuma yana faruwa a cikin al'umma ko committee marayu ne committee waye wani ya dauke shi wannan hanya ce ta cin abinci ko ko irin wannan babban hatsari ne to kaga wannan azaba ce ranan tashin alkiyama to kaga wannan na'am kaga wannan yana nuna akwai hatsari to haka lalle akwai azabar Allah dole mutum ya ji tsoron wannan mutum ba zai zo ya ce a'a to ai shi rahmar Allah tana da yawa ba yace kudin marayu yace kuma rahmar Allah na da yawa ko a sashi a kwamitin masallaci a cinye kudin masallacin gaba daya ba aiki ba komai wannan ne yana faruwa wa fi musnadihi aidan har ila yau cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu mana abin da yasa malai yake kwararo waɗannan hadisan ga mutanen da suke cewa rahmar Allah tana da faɗi ne to in ya ji wannan ya basu in dai waɗannan mutanen ga su ga abin da ya same su to ina wannan tsammanin da suke yi su waɗannan mutanen ba su da wannan tsammanin ne da aka ya sake rawaito hadisin Anas dan Malik رضي الله عنه يكي شوى من ظل صلى الله عليه وسلم يأتي مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينصون أنفسهم سيسا نتي قارك زماني صوراب ونلوك تيافة الخير زماني صوراب ويافة الهيم akan ka zama mai fada ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi ne kuma mai inganci ta wasu hanyoyi da yawa da wannan din yace daren da aka yi tafiya da ni zuwa sama yace na hadu da wasu mutane na gansu kuma Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibril ya tafi da annabinsa Allah ya masa alƙawarin cewa li nuriyaka min ayatina al-kubra zamu nuna ma ayoyin mu manya manya daga cikin ayoyin da ya gani akwai wannan yace da nazo wucewa sai naga wasu mutane lebansu ake kamawa da wasu kugiyoyi na wuta ana ja ma'ana kamar ana tsifa shi lebansu na sama da ƙasa sai nace ma mala'ika jibril su waye waɗannan sai yace waɗannan sune masu hutuba na al'umma sai mutum ya tsaya a kan masallaci a mambari a maka hudu ba ta tsoron Allah har wani a cikin masallaci ya zubar da hawaye amma shi a zuciya shi ba haka ba na tsalo da al'afiya na haka akwai hatsari sai za na ce muku wannan kujera da wannan mambari da kuke gani to abubuwa ne da suka fi komai hatsari manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi mamaki ya tambayi mala'ika da aka ce to waɗannan su ne masu hudba na al'ummarka a cikin duniya ba wai dukansu ba akwai masu hudba wanda za su yi magana ta tsoron Allah kuma su ma din masu tsoron Allah ba ma dai bayi ne na Allah akwai masu waɗanda haka suke akwai wanda ba haka suke ba yace kanu ya amuruna nasa bil birri sun kasance suna umartar mutane da kyautatawa da biyayya wayan tsauna anfusahum amma su suna mancewa da kawunan mana abinda suka ce ayi ba sa yi abinda suka hana su suke aikatawa wa fihi aidan min hadithi har ila yau hadithin Anas dai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna bihim wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya jibril فقال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم حديثن حديث ne mai tsayi a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka daga ni zuwa sama shine mi'raj yace nazo sai naga wasu mutane su kuma banda wadancan wadancan masu hudu ba to an gama da masu hudu ba an zo ga masu sauraron masu hudu ba sai na gantsu da farata dogaye amma faratan dukkan su na karfe mana masu kaifi sai naga suna yakushin fuskarsu da kirjinsu da wannan farata sai nace ma Jibril su waye waɗannan sai yace waɗannan su ne masu cin naman mutane kaga an dawo maganar masu sauraro kenan ko kuma masu zama a majalisa duk wanda yazo wucewa zai yi maganar sa ko ko kuma yana can yana harkar shi bai ma san me kake yi ba bai san da zamarka ba kai kana nan kana cin naman sa kila dan majalisa ne a Abuja da ƴan majalisun nan mazinata ne barayi ne mashaya ne ko haka ake an zauna ana hira ko sai ai duk sanatocin nan ƴan majalisu mashaya ne barayi ne maneman mata ne duk ana fata wannan ko ba ku ji ana fata to wannan shine makomar masu fata wannan zance shi bai san kana yi ba sai suna ya kushin fuskar su da wannan farata da kuma kirjin su wannan an saka musu daidai da aikin su ba cin nama bane to ranan tashi alkiyama za su yagi naman jikin su da fuskokin su da hannuwan su waya kauna fi a'radihim kuma suke aukawa cikin mutuncin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani da wannan littafin magana ne akan magani da wannan ai babbar cuta ce ko me maganin ta shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kada alkhairi ko kai shiru in dai ga za abin da zaka faɗa ba alkhairi bane uskut kai shiru an kuma abin da zaka faɗa alkhairi ne to kai magana da haka ka ji wani ya faɗa wannan ce a malam ka ji tsoron Allah kaga cikin su akwai musulmi kuma mutane ne na ƙware mun san suna sallah suna kaga hada kai ka faɗa alkhairi amma in ka san ba za ka yi wannan ba to kar ka faɗa abin da yake mummuna ne hada yake wa fihi aidan har yanzu a cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita faɗan wannan kalmomin yana cewa ya muqallibal qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika yace ya mai juya zukata da kuma idanuwa ka tabbatar da zuciyata akan addininka idan akwai mai tsammanin rahamar Allah akwai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu to amma ga addu'ar da yake ta cewa ya mai juya zukata da kuma gani ka tabbatar da zuciyata akan addininka to kaga maganar mutum zai ce shi yayi ba wani abin nan ba damuwa ya riga ya shiga rahamar Allah kaga wannan kuskure fa kullna hatta habai ma suka yi mamaki sai ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ba da gaskiya da kai kuma mun ba da gaskiya da abin da ka zo da shi yanzu kana jiye mana tsoron tsoro ne fa kale yace na'am yace ina jiye muku tsoro to mun da yake rayaye baka amince masa mutum ne za a waye gari da shi yana mumini kafin faduwar rana ya koma kafin za a yi yammaci da shi yana mumini kafin gari ya waye ya kafirci haka akwai mutumin da zaka ga ya waye gari yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Menene abin da yake kai shi ga wannan? Yabi'u dinahu bi arabin min ad-dunya, abin da bai taka karana ya karya ba na duniya sai ya bada addinin shi akan wannan abu, ma'ana sai ya bada kansa, ya bada imaninsa. A yanzu mutane nawa ne za a wayi gari su gangara su je wajen bokaye? Kaɗan ne ko da yawa? Mutane nawa ne kuma kafin faduwar rana za su gangara su tafi wajen bokaye? In ka kama hanyar nan zuwa Tilde za ka yi ta ganin misalai haka da yawa ko? Ba da mutane da yawa suna zuwa su sayar da addini na samu ba'a da haka. Wafihi ayran yace innal quluba baina isti'ain min asadiq ar-rahman yuqallibuha kayfa sha, ai dukkanin zukatan bayi gaba daya suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah yana juya su yanda ya so, domin Allah zai saka nufin ya shai ba wani abin da yake daidai da Allah. Haka Allah shi ne yake zuya zukatan bayi, da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya Allah da kake juya zukatan bayin nan, in ka juya zukatan ka tabbatar da tawa zuciya akan imani da addini ka. To yin wannan addu'a ya kamata mutum ya dinga sani. Ala sai ya sake cewa wa fihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li jibril, hadisin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda suka je wucewa da aka yi iraji da shi, ya ce wa jibril mani lam ara mika'ila bahikan qat, me yasa ban taba ganin malaika mika'ila yana dariya ba tunda ne? Ala sai ya ce ma bahika mundu kulikatin na, tunda aka halicce wuta bai kai taba dariya ba, ma'ana yana cikin tsoro, yana mai tsoro har Allah ya jefa shi a ciki. Wannan mala'ika ke nufa daga cikin manyan mala'ika. To zai mu ke zuwa ji a ji ba ya tsoro abin da azabar Allah, yana faɗa yi rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani lafazin da ya zo mala'ika Jibril yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka so ka ga Mika'il a gaban Allah maɗaukakin sarki, za ka gan shi kamar ɗan tsako da ruwa ya cika shi saboda tsoro, yana cike da tsoron Allah. Ana ɗan tsako ruwa ya cika shi a kan gani, za ka ga ya motsi yana karkarwa duk ya abin nan, ko inda za ka yi tsammani minti ɗaya ba za ta fito ba tare da ya mutu. To yake haka Mika'il yake kasancewa a gaban Allah. To don ya zo yake a jira ne da tsoron Allah, ba tsoron Allah. وفي صحيح مسلم أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وما هي أرض. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي قط ولا رأيت شدة قط. وانا حديث من الانجانشي نصحيح مسلم شوى ذا أقول لكم ديب قوة جندائي الدنيا لك شمت على الدنيا أما تموتني الله يتعلم mana wanda ya kowa jin daɗi kamar yanzu Fir'auna. Abin da ya sake misali da Fir'auna saboda shi ne Allah ya hukunta masa wuta, ko Allah ya ce annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala Fir'auna ashadda al'adab, da haka Fir'auna dan mutane. Wannan Allah ne ya faɗa. To za a iya zuwa misali shi ne za a zo da Fir'auna za a tsinduma shi a cikin wuta, mana tsoma shi kawai a zane shi a wuta, sannan sai a mishi tambaya ce a kai ɗan adam ka taɓa ganin wani abu jin daɗi? Zai ce wallahi ban san jin daɗi ba, ma'ana duk jin daɗin da ya a duniya tsoma ɗaya ta a wuta da aka yi da shi ya ƙare, ya manta da shi gaba ɗaya gaba ɗaya. Zai ce shi bai taɓa san me ye jin daɗi, kuma shi bai san wani abu ni'ima ba, har da rantsuwa kuma. Sannan za a zo da mutum daga cikin mutanen ɗan aljanna,
wanda yake ya shiga cikin matsayi a duniya da talauci da wahala da kunci, za a tunduma shi a cikin aljanna. Za a tambaye shi a ce, ka taɓa sanin wani abu wahala shi ne wahala ba? Duk wani abu da ya yi na wahala a duniya ya manta shi, bai san shi ba kuma, saboda girman abin da zai samu na ɗaukaka a wajen Allah. Wancan kuma saboda girman abin da zai samu na azaba. Kuma a nan yana da kyau wanda gaba ɗin ɗan uwa su fahimci wani abu, wai rashi a duniya ko talauci ko wahala ko kunci ko damuwa da zai shafi mumini, to bai kamata mumini ya daidai kauna da rahmar Allah, kuma bai kamata mumini ya dinga ganin cewa to shi mai yawa Allah. Akwai masu kuskure da fasara. Idan Allah maɗaukakin sarki ya so shi da rahama ne yake mishi wannan jarabawa. Ai zarfan manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya faru ko suka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam a Makka kenan, suka ce kafin mu shiga addinin ka muna cikin walwala da sakewa, tunda muka shiga addinin nan ba mu samu sakewa, mun rasa komai namu, mun rasa zaman lafiya, mun rasa aminci, mun rasa waye. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan abu mai sauki ne, amma a ce musu an tabbatar da janna wa lam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mastatkum al ba'sa wa farwa wa dhull hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ai mutum ba yanda zai yi yana mumini ya ce Allah bai jaraba shi, jaraba kuma ne tsanani, ne tsananin gaske. Yace mutanen da suka gabace ku ana zuwa da mutum, za a dauki zarto, zarko da ake yanka katako, ba san kowa bai ba za ake a kasuwar katako ba, ila da zai bamu misalin zarkon nan da ake samun shi wuta, a zo a sa katako yana tsaga katako biyu ko yana fitar da datti, to haka za a zo da zarko a sa daga tsakiyar kan mutum a raba shi biyu, wannan abin baya ana cewa ya iya tsaya a kan addinin ba zai bar imani, sai in dai haka ne azaba ya ce ya yarda da imanin da ya yi da Allah, ce wannan baya hana shi abu mai ke ko ai ba ku da komai ba. To haka nan mu ma yanzu ba mu ga komai ba, in muna tsammanin cewa mun shiga cikin kunci da wahala ko mu ba rayuwa kan baya. Yanzu a cikin mu nan waye yake da riga kwaya daya ta saba, rigar shi ɗaya ce, in ya shiga gida da daddare ya cire ya daura mayafi ya wanke don ta sha inda gobe ya saka. Akwai ko babu a masallacin nan da bai tsammani akwai ba, to sahabbai akwai bai da komai sai mayafi guda daya. Bai da riga sai guda ɗaya mai ita ce. Ashe abinda ya same su bai same mu ba, sai mu ce daji sai ai muna cikin tsananin wahala. Mutum ya ta kokawa yana ta ƙara fankama abu yanzu tsakani da Allah a cikin mako wanda zai kwana uku bai ci abinci ba, yawa kwana uku da inin su da daren su, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana uku ba komai a gidansa. Sai mutum ya ce ai an shiga wahala, in dai wahala ita ce rashin kuɗi to wannan ba wahala ba, in an samu kuɗi an samu imani da kwanciyar hankali to wannan ba imani ba ne. Duk wahalar da za ka zo ta jinkita ma bawa addininsa, wannan wahala ce mai ɗaga hankali, musiba ce mai ɗaga hankali. Saboda haka duk abin da ya same ka ka duba ko su ka ga menene ya same ka. Ana zuwa da mutum ba a kona shi da wuta ga jistar Bilal ɗaura shi ake a kan duwatsun mata, ma'ana har ke jikin shi ya tsoro ruwa, kuma a ɗaura dutse a danne shi da shi, amma ya ƙi ya daina faɗan kalmar nan guda ɗaya ahadun ahad, an yi ya daina ya faɗi wata kalma da ya ce a shi ahadun ahad Allah ɗaya ne, wannan azabar da ta hana shi imanin. Za ana cikin walwala, mutum zai kwana gidan shi ba wuta ya dinga ganin ai gare da ya samu janareto ya kunna ya kwana da wuta da fanka. To ahalin sun ba wasu sahabbai da suka zo Madina ba su da makwanci, sai dai ake yi ba a gefen masallaci. inda dai yayi bayan sallar isha da sahabbai da tafi a ce ko kai dauki mutum ko kai dauki mutum daya ko da gudu ko kije insha Allah insha Allah ko ba da wasu sake dawo ba su da kowa da batun komai ba batun kowa akwai wani wanda yake haka ne babu ko da haka a daina girmama cewa ai abu kaza ne a duba waɗanda suke yan baya kuma ba yadda za a yi nuni ya yi rayuwa ba tare da Allah ya ji ba dole sai ya samu wannan jarabawa shine la ya zalu balahu bil mu'min hatta yalqa Allah wa jalla wa laysa alayhi qati'a wannan musibar da take samu mutum a jarabe shi a cikin ƴaƴansa a jarabe shi a dukiyarsa a jarabe shi a zaman lafiyarsa a jarabe shi a abubuwa da yawa a jikinsa wannan dukkan karewa ne ga mutum to amma da yawa daga cikin mutane ba sa gane sai ga in wani abu ya same shi na tabarbarewar dukiya zai dinga ganin kamar wani ne suka mishi jifa ko bai tunanin ya rafiyawa cewa daga Allah ne cewa duk abin da ya samu wannan rabon shi ne Allah ya rubuta duk abin da ya rasa kuma in duniya za ta taru za ta bashi da in za ka yi asarar kobo ɗaya a cikin kasuwancinka ka san cewa wannan kobon in duniya za ta taru ba ta yi saka baka shi ba Allah bai sa ba ka ba to irin waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga kulawa da su da haka dan mutum yana samun jarabawa ko a dukiyarsa ko a gidansa ko a ƴaƴansa ko a abokan harkarsa ko a gangar jikinsa ma rashin lafiya da sauransu wannan ka ɗauka cewa jarabawa ce daga Allah musiba ne Allah yana jaraba wanda ya so kuma gwargwadon imanin ka gwargwadon jaraba da za ka samu gwargwadon girman imanin mutum da ƙarfin imaninsa da Allah da yaƙininsa da Allah gwargwadon jarabawa da zai samu shi yasa ma har sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan tuhumi kansu idan suka ga wani abu bai same su sai su ga ganin kamar sun dan yi sako-sako da wani al'amari na addini mu kuwa yanzu idan mutum ya ga ba abin da yake samu zai ce to shi kenan yana shan magani shi yanda ya kamata yana cin abinci mai kyau yana shan ruwa mai kyau yana sa tufafi mai kyau shi kenan da sahabbai idan wasu kwanaki suka dan ja suka ga wani abu bai same su ba to sai su ce lallai akwai wani laifi da suka mata amma inda akwai imani cikakke mai karfi to sai an samu jarawa Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mutane suna tsammanin kawai su furta da ce mun ba da gaskiya kuma ba za a jarawa su Allah ya ce wala nabdu wannan bi shay'in min al-khawfi wal juli wa nafsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat wa bashshir al-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رضواني الله يا شيخ والله سي من جرب بشيء من الخوف هذا وانا ما لي كيتين بوكو هذا وني كيدناد وانا صوران دي الله يكن يا جرب مثل زي كنت هنا زي تفيا ينا صور كل يبا هنيا كدونا دوتي خوف شيء من الخوف وانا دم أبو ليك دم بابا ويك وهو جمالي بني وانا أبو ليك دم لك da Allah zai jarraba shi kuma wannan alƙawari ne da Allah an ga mutum ya dinga ganin cewa ai wani abu nan wannan Allah ne alƙawari ya jarraba haka duk wanda jarraba ta same shi ko ma ga Allah ne yarda al'amarin sa ga Allah to sai Allah mai kokarin zai samu masa mafita Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun wannan sune za su samu aminci daga Allah da rahama kuma waɗannan su ne shirya wanda da zarar abu ya same su suke danganta shi da ba sa tunanin wani mutum suna danganta shi ne gawa suna danganta ga Allah ba da kake sai duk abin da ya same su sai ya haza ni nan wannan daga Allah hadisin gaba hadisi ne mai tsayi sosai ka mu karanta ko da an bangare da wani shi duk da lokaci ala وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يجي ممكن تجناتي ذا كون وتم لك شمة المدينة لو كشن لما كي سما قبرت يجي بأرجاء أنجمت كنتها كنون لحد inda su na hakiki yace majalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalarta hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta ana konan sai ya zauna sai muka zauna muka kewaye shi wannan kuma ita ce sunna a cikin makabarta in kun je makabarta ana tono duk ku zauna bayan yanda muka yi aka tsaya muka sa an je sai a tsaya ko mun an je masu aiki suna aiki ko kuna zaune dan uwa yace muka zauna muka kewaye shi ka anna ala ruusina fai kai ka ce akwai tsuntsaye a kawunan ka kwatanta mutumin da tsuntsu yake kan yake san kama tsuntsun ya so shi zaka kasance ke to haka suke a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mai mutsa yace wa fi yadihi qulu yanqutu bihi al-aq ya rike wani kara a hannunsa ma'ana yana dan tona kasa da shi haka ma'ana yana cike da shi yana tona kasa fa rafa'a ra'sahu sai ya daga kan shi ya kalle mu fa qala sai ya ce mana ista'inu billahi min azabi sam ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar kaza har so biyu ko so uku ya gaya musu wani don haka azabar kabari gaskiya ne duk wanda ya karyata azabar kabari ya karyata Allah ya karyata annabinsa kuma zata sallallahu alaihi wasallama ma yantiku anil hawa baya fatan son zuciya shi inuwa illa wahayi ne haka wannan wahayi ne daga Allah haka duk wanda ya ce ba azabar kabari Allah ya karyata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fada daga Allah yake ko sai mu ce zai ce ba ai ba ce akwai azabar kabari a Qur'ani ba wai zo da Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya ce a nemi tsarin Allah daga azabar kabari dan duk wanda ya karyata ya karyata Allah sannan sai yace mana innal abdal mu'mina lalle shi bawa mu'mini Allah ya sanya mu cikin bayin sa idan kana bin qita'in min ad-dunya idan rayuwar shi ta karke daga rayuwar duniya ma'ana kwanan shi ya kare wa iqbalin min al-akhirah kuma ya fuskanci lahira domin duk wanda ya mutu kiyama shi ta tashi ya shiga lahira duk wanda ya mutu ya zama dan lahira ya ba dan duniya bai cikin duniya nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama wannan ana magana mu'mini idan mu'mini ne da zaran ya mutu mala'iku daga sama za su sauko bidul wujuhi masu haske a fuskar su ka anna wujuhahum shams hasken da yake fuskar su kai ka ce kamar hasken rana ne kaga ya nuna sun zo da albishir ke ma'ahu kafanu min akfani ahli aljanna suna sauke da likafani daga cikin likafanai irin na aljanna wa hamutu min hanutin janna da kuma turare daga cikin turaren yan aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar za su zauna lokacin da mutum ya mutu suna zaune da shi daidai iyaka inda idan shi yake hango mana idan mutum yanzu yana zaune a daidai bakin masallacin nan in ya hango daidai ila inda masu dabinan nan suke tsayuwa ai zai iya hango mutum mana za su zauna nesa da shi yana hango su suna kallon shi duk da yake a duniya ba muna ganin idan shi a rufe Allah ya ce wa nahnu akramu ilayhi minkum walakin la tusirun mu muna kusa da shi amma ba kwa gani zaka malaiku suna kewaye da duk wani wanda zai amma ba ne gano amma shi ma mace yana gano wani wani abu ne na gani da Allah ya ba mu kai shi sani haka duk wanda zai mutu ko mu'mini ne ko kafiri ne ko munafiki haka zai zama lafiya sai dai kawai bambancin su shine na farko su kawo ne za su zo mishi cikin kyawawan fuskoki fuskokin su da haske kamar rana a fuskar su sannan suna riƙe da likafani fari daga cikin likafanai na aljanna da kuma turare daga cikin turaren aljanna in suka zauna sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya ji ta inda ra'ayi zai zauna a daidai kansa idan ya zauna a daidai kansa sai ya ce ukhruji ayyatuha an-nafs al-mutma'inna wannan umarni ne zai ce ya ke wannan rai mutsadiya ki fita ka haka ran bawa za ta fita ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fita zuwa ga gafara ta Allah mafakin sarki da kuma yardar Allah. Fa tafruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi istiqa. Sai rabbu bi idin nan ta fita kamar yanda idan ka tsaga tuni ko kuma kwalba kana tsiyaye ruwa yana fita a hankali, haka nan mu'mini za ta dinga fita a hankali har ta fita. Kuma rai abu ne da ba wanda ya san hakikanin shi sai Allah. Allah ya ce wa yas'alunaka anni ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Sai sa duk wanda zai zo ya ce ma ga ran mu'mini ya take, a'a wani jiki ne, a'a wani abu ne, a'a wata jijiya ce, ba wanda ya zai faɗa domin al'amari ne na Allah. Qul ruhu min amri rabbi. Sai sa ba wanda ya san ya rage kuma ran nan a ina take, ba wanda ya san yadda take a cikin mu. Wani za ka ga tuntuɓe zai yi shi ke na rayuwar ta kare, da haka ba wanda zai ce ma ga inda ran mu'mini ne ko ran bayan Allah, ba wanda ya san inda take a cikin jikin sa. Wani za ka ga ciwon kai zai yi shi ke na rayuwar ta kare, to kaga ba za ka ce ran a kai yake ba, wancan kuma a yatsan ke ko wani ma kawai kwanta zai ya tashi ba shi ba ciwo ba kuma. Allah ya sa mu cika da imani. To haka mala'ikan nan zai ce za ta fita, fa'ida a kana idan mala'ikan mutuwa ya ɗauki wannan rai ɗin nan biya da kuma fi yadi ne ƙarfata ainihin hatta ya kuga, mala'iku za su ta ma'ana ni ke ni ke da ita, wannan ya ɗauka ya ba wannan, wannan ya ɗauka ya ba wannan, ba za su taɓa rabuwa da ita ba har sai shi ya karɓa. Idan ya karɓa fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan, wannan ran shi yanzu ga gaji ke ake bar wani a duniya, wannan ran za a biya sanya ta a cikin wannan likafan, wa fi dhalika al-hanun a cikin wannan turaren ne kanshi, wa yakhruju minha ka afyadi nafhati mithlin wujidat ala wajhi al-ard, zai fita yana kamshi mafi dadin kamshin da aka taba samu na al-mithli a duniya, haka zai fita yana. Fayaquluna fayasaduna wa fi fayasaduna biha, to mala'iku za su dinga hawa da ita sama, fala yamuruna biha ala mala'in min al-mala'ikati illa qalu ma hadhihi ruhu tayyiba, duk inda suka je wucewa wasu mala'iku tawagar mala'iku za su ce wannan wata rai ce mai tsarki, kuma za ku ga abu da ita a cikin sura mai kyau gashi kuma tana kamshi, ya zuga cewa wannan wata rai ce. Fayaquluna sai su dinga cewa ruhu fulanin ibni fulan, wannan ran wane ne ɗan wane, a kira shi da sunan da ya fito a duniya, sunan da aka kira shi da shi ma'ana iyayen shi suka sanya mishi, wannan kuma yana nuna babu kyau a kira mutum da sunan banza, za su kira shi da habbin asma'i ilai, wane ne ɗan wane, a ce Isma'il dan Muhammad, duk da yake ba wani mutum a yi ko haka ne ko, a ce Isma'il ibni Muhammad, kaga a habbul asma'i ilai, amma ka zo kace ayyas ne zuwa, wannan dai ta habbul asma'i ilai, sunan da ya fito da ya fi kyau a gare shi shine Isma'il ibn Muhammad, kaga ke nan ba za su kira shi sai ayyas Muhammad ba, sai Isma'il ibn Muhammad bi habbul asma'i ilai, sunan da ya fito ko ba zan ga ko ne Allah. To idan suka dauka shine yake bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya fa yastaqiquna lahu fa yuktabu, in suka je sai sun kwankwasa kofar sama, dan sama za a tafi da rai, in suka kwankwasa za su nemi izini cewa abuni, sai a ce waye, sai su ce ai wane ne dan wane, kuma an yi umarni da a bude masa, Allah ya sa a bude mana wannan kofofi, to za a ɗauke shi fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in allati taliha, duk wasu mala'ikun sama da aka je sai kuma su goyi bayan, sai a dinga tafiya ana bin wannan ran, in aka je sama ta biyu haka su ma za su bi su har zuwa sama ta bakwai, wannan fa duka a tsakanin cewa mutum ya mutu a ɗauko shi daga asibiti a mishi wanka a mishi abu, duk a wannan tsakanin mala'iku za su yi wannan aikin gaba ɗaya, wannan al'amarin Allah ba wanda ya tsaya ya hukunta shi, ma'ana ya bayani a kansa, duk a wannan ɗan abu ne da bai wuce iskawar ido ba, za a ɗauki ran a tafi da ita sama a masa wannan, duk lokacin ba kai shi kabari ba, domin yana zuwa kabari ran ta dawo,
ta gama wannan yawa cewa sai an dawo da ita cikin sa za a dawo mishi da rawa. To yayin da aka kai shi sama har zuwa sama ta bakwai sai Allah da kansa ya ce uktubu kitaba ahdi fi ilmihi, wannan kitaba abdi ne gani ko sai ku gyara uktubu kitaba abdi ya zo nan ahdi ko amma akwai masu abdi to duk wanda yake da ahdi ya gyara ku rubuta sunan bawana a cikin ilmiyin. Allah ya sanya mu cikin su shi ne Allah ya ce ma adraka ma ilmiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun, littafi ne rubutacce Allah zai ce ku shigar da shi suna dan da za a shigar da sunan bawa wanda mala'iku suna shaida suna ganin sunan bawa. Amma wannan batun a farko an ce waye bawa mu'mini ne imani da Allah, to haka za a rubuta sai Allah ya ce to in kun shigar da sunan a ibuhu ila al-ard a mayar da shi kasa domin alƙawari ne na Allah ya ce fa inni minha khalaqtum, domin daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhu kuma cikin ƙasa za su koma wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin zan sake tare su, da haka wannan ba za ta zauna a nan ba a mayar da ita kasa, ma'ana an shaida an shigar da shi cikin abin nan fayil na abin nan. To haka za a rubuta shi fa kada sai ya ce to sai mu dakata in sha Allah za mu ci gaba. Wannan hadisi ne mai tsayi, hadisin Barra ibn Azib, hadisi ne shahararri akan azabar kabari da ni'imar kabari, kuma an kafa mutane kashi biyu. To ma'ana a kaɗan daga cikin wannan abin da ake karantawa ne yake nuna mana ya ma akwai rahamar Allah, kuma abin da zai biyo baya na kafir yana nuna akwai azabar Allah. Haka dole mutum ya san akwai rahama akwai azaba, dole ne kuma mumini yana so ya yi cikin aiki na imani, ma'ana ya yi kwaɗayin rahamar Allah ya ji tsoron azabar Allah, dole sai ya haɗa guda biyu nan. Allah ya ce wad'uhu khawfan wa tama'an, ku roƙi Allah kuna masu tsoron azabar sa kuna masu kwaɗayin rahamar sa. Haka ne na mun kanu ya tare kuna bil khairati wa yad'una na rahaban wa rahaba. Ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya, ana ayoyin suna da yawa a kan wannan inda aka tattara tsakanin kwaɗayin rahama da tsammanin rahama da kuma tsoron azaba. Kaga kada mutum ya ɗauki ɓangare ɗaya, yanzu kar mutum ya ɗauka cewa to shi ya ji wannan hadisin shi kenan, duk wanda ya mutu a gidansa daga cikin iyalansa shi ma ya shiga cikin wannan, a sai dai a yi tsammani, amma kuma bai hana kuma a ji tsoron azaba. Wannan ba na mafakakin sarki ya tsaye mana imani ba. نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.